This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Talata 7 ga watan Janairu, shekarar 2025. A bangaren rahotannin za ku ji kakkausar martani da kasashen Chad da Senegal suka maida ga furucin shugaban Faransa Emmanuel Macron, na cewa Faransa ce ta yi niyyar kashe sojojinta daga Afirka. Domin sake sabon shirin girki wasu sojojin a wasu kasashen na Afirka, ciki kuwa har da Najeriya, sabanin yadda ake taya maɗiɗin cewa korosa aka yi daga nahiyar.
Nous avons proposé au chef d'État africain de réorganiser notre présence.
Shugaban na Faransa na cewa mu muka baiwa shugabannin kasashen Afirka shawarar sake fasalta zaman sojan mu a nahiyar.
Sai a kasance da mu domin jin ƙarin bayani da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin Allah ɗaya gari bamban. Gaba shirin zan buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da yadda kuke ganin me yasa wasu ƙasashen Afirka ke raba gari da ƙasashen da suka yi musu mulkin mallaka. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. An rantsar da sabon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama a yau Talata a birnin Accra, yayin da kasar take neman hanyar shawo kan matsalolin tattalin arziki da ya mata katutu. John Mahama ya yi alƙawarin samar da hanyoyi masu ɗorewa na magance matsalar kuɗi da ta'addabi kasar. Kana ya yi alƙawarin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kyautata samar da makamashi da kuma shawo kan yawan ɗauke wutar lantarki da ƙasar ke fama da shi a wannan lokaci. A jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki, shugaba Muhammad ya taɓo batun haɗin kai da yankin, wato a yankin Afirka ta Yamma, tare da wato yin aiki tare.
Now more than ever before, we need to strengthen our ties with our neighbors.
Yace a halin yanzu fiye da duk kowane lokaci akwai buƙatar mu ƙarfafa danƙon zumunci da makwabtanmu, mu kuma tabbatar da mun yi aiki tare da su domin tsaron yankinmu. Muna tsaye da su a cikin haɗin kai a yi da kuma yin aiki tare a dukkan makwabtanmu a wannan yanki. Shugaba Muhammad ya kammala jawabinsa ne da kira ga 'yan ƙasa akan nuna kishin ƙasa kada ya buƙace su da su mara wa gwamnatinsa baya domin gina makoma mai inganci ga ƙasar. Muhimman albarkatun ƙasa, sabunta bai da hankali akan gabar tekun Atlantic da rashin tasirin ƙasashen yammacin duniya da suke yi a yankin Sahel, suna cikin dalilin da ya sa masu sharhi suka yi imanin ministan harkokin wajen China Wang Yi ya zaɓi yada zango a jamhuriyar Congo, Najeriya, Chadi da kuma Namibia a ziyarar da yake yi a nahiyar Afirka a wannan mako. A cikin goman shekaru a duk lokacin da wani babban jami'in diplomasiyyar Beijing zai fara ziyara a nahiyar Afirka, sai masu sharhi sun yi yunkurin tantance dalilin ziyarar da jami'in zai yi. Sautari akwai manyan batutuwa haɗe da ƙanana. Babbar manufa dai ita ce hakan na nufin China abokiyar hulɗa ce da ba ta da bambanci, ba ruwanta da batun wani wata ƙasa mafi muhimmanci kamar yadda wasu ƙasashen yamma ke yi, inji Cobus Van Standen, edita ne a wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo mai suna China Global South Project, yana faɗa wa muryar Amurka a wani saƙon murya ta WhatsApp. A lokacin da ya isa Namibia a jiya Litinin, Wang ya ce al'adar shiga sabuwar shekara da kai ziyara a nahiyar Afirka tsawon shekaru 35 ya nuna wa duniya cewa China na ci gaba da zama babbar kawa kuma a bar dogaro ga Afirka, a cewar kamfanin dillancin labaran Shinwa na wato kasar China. Wani alƙalin Amurka ya ɗora haramci na ɗan lokaci akan fitar da wasu bayanai na rahoton bincike da mai bincike na musamman ya gudanar akan yadda zababben shugaban Amurka Donald Trump ya rike wasu bayanai na sirrin ƙasa da kuma yunkurinsa na juya sakamakon zaben shekarar 2020 kamar yadda umarnin kotu ya nuna. Alƙalin gunduma Allen Cannon, wanda ya jagoranci zaman kotu akan batun da yanzu ya kori, inda ake zargin Trump da rike wasu bayanan sirri ba bisa ka'ida ba, ya umarci ma'aikatar shari'a da kar ta saki rahoton binciken har sai kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta zartar da hukunci akan buƙatar wasu tsoffin manyan abokan Trump wanda suke cikin wannan shari'a. Lauyoyin manyan abokan Trump da suka hada da Walt Nauter da Carlos de Oliveira da ake tuhumarsu da yunkurin yin katsalanda abokan binciken takardun da yammacin jiya Litinin ne suka dauki mataki na kokarin hana fitar da rahoton binciken. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya bayyana fargabansa a yau Talata akan yawan kashe mutane da hukumomin Iran ke yi, inda ya kira ga Jamhuriyar Islamar da ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan mutane da suka aikata laifuka.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla tun bayan ya kice kasar Faransa da wasu kasashen da kare na suka yi daga jikinsu, batun ya zagaya ko ina cewa an kori kasar Faransa daga kasashen na nahiyar Afirka. To amma da tsakanin nan aka jiyo shugaban na Faransa Emmanuel Macron na fadin cewa ba fa korar shi kasashen suka yi ba, hasali ma shi ne da kanshi ya bada shawara sake fasalin sojojin kasashen. To kuma dai me ke nan ga wakilin Muslim Mun Barma da karin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence.
Shugaban na Faransa dake jawabi wa jakadun kasar a taron taya murnar shiga sabuwar shekara a Litinin 6 ga watan Janairun 2025 na cewa mu muka baiwa shugabannin kasashen Afirka shawarar sake fasalta zaman sojan mu a nahiyar, saboda mu masu da'a ne muka ba su damar su fada a fara ji daga bakunan su. Ba don mun yi da'a ba za a juya magana ana cewa an kore mu daga Afirka. Emmanuel Macron ya ci gaba da cewa
on aura des bases stratégiques.
Za mu sake bude wani sabon babi a yarjejeniyar tsaro ta hanyar kafa sansanonin musamman, mu kuma karawa sansanin Djibouti karfi. Za mu buƙaci abokan hulɗa su bayyana abinda suka fi buƙata a wannan fanni. Za kuma mu fi mai da hankali kan ba da horo da kayan aiki da samar da bayanan sirri. Mu kuma duba ƙa'idodin irjeniyoyi, sannan mu tantance girman barazanar da za a tunkara, kamar yadda muka yi a 'yan shekarun nan da Benin, wacce ba a taɓa samun irinta ba. Haka kuma muna da niyyar kulla irin wannan yarjejeniya da Najeriya.
Comme on a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria.
Wannan kalamai na shugaban Faransa sun dauki hankulan jama'a a nan Niger, inda wasu 'yan kasar ke cewa gaskiya ce ta yi halinta. Wani dan fafutuka na kungiyar MPCR Ibrahim Namewa na da irin wannan ra'ayi.
Abubuwa ne waɗanda dama shugaban kasar Niger Brigadier Abdourahman Tani duka ya haɗe su, sai ga shi Emmanuel Macron shi da kanshi ya haɗi yadda shugaban kasar Abdourahman Tani ya gayi haka ne.
Emmanuel Macron ya ƙara da cewa
aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région.
Ina gaya wa shugabannin Afirka waɗanda suka gasa gaya wa al'ummominsu gaskiyar lamari, an ba dan Faransa ta girke sojojinta ba, to kam da ba za su yi shugabancin wata ƙasa mai 'yancin kanta ba. Chadi da Senegal waɗanda a yanzu ayyukan ficewar sojan Faransa ke gudana sun yi turda jin kalaman na shugaban Faransa. Ministan harkokin wajen Chadi Abdourahman Koulamallah a sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa tallafin Faransa ga sojojin Chadi bai taka kara ya karya ba. Jarumtar dakarun tsaron Chadin wani abu ne da ya samo asali daga jajircewar al'ummar ta. Shi kuwa Prime Minister Senegal Usman Sonko ya jaddada cewa ficewar sojan Faransa wani mataki ne da Senegal ta dauka a matsayinta na ƙasa mai yancin kanta. Ba inda aka yi wata shawara ko batun sulhu da Faransa, saboda haka maganganun shugaba Macron ba su da tushe.
Kamin shekara 2013 da suka zo ƙasa Mali, kalliya manta da cewa mun kafin namu sun je sun ka kare ƙasa Faransa game da mamaye wanda shugabannin ƙasa Jamus na wannan lokacin suka so su yi musu.
Faransa wace ta fara girke dakaru a shekarar 2013 a Mali na fuskantar turjiya a ƙasashen Sahel tun daga shekarar 2022. Inda jama'ar Mali da Burkina Faso da Niger suka kori dubban sojojin da ta girke da sunan yaƙi da ta'addanci. Al'amarin mai kama da annoba ya afkawa dakarun Faransar da ke Chadi, kamar yadda a farkon watanin na Janairu Senegal da Côte d'Ivoire suka bi sahu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, dusa da aka ra'ayi, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manya
da zalla. To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke kawo muku labaran rayuwar 'yan Afirka a Turai da kuma al'adun yankin da suka sha bamban da namu na Afirka.
Wani garin da ake
ka ga madara zaka ci abin da kake so, kullun ka kwanta sai ka tuna nan aure. Amma sai na mutashi ne duniya a jika, ina so in yi aure, ina so in shiga daga ciki, kuma ina son mace kamar mar'atu saliha, mace ne haƙuri kenan, kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba.
Ina son ana Turai saboda a Najeriya yanzu sai ka je ka nemi mata passport, ka nemi mata visa, a zo a yi maganar aure, ga neman visa ci ba su mata ba.
To muryoyin wasu matasan Najeriya da suka yanke shawarar nema wa kansu matan da za su aura a nan Turai kenan. Ga dai duk ɗan namiji cikar burinsa shi ne, bayan samun nasarar cimma muradinsa na rayuwa, ya samu abokiyar zama da za su samu zuri'a a hayayyafa. Ga wasu matasan Najeriya da suka samu damar ƙetarawa zuwa ƙasar Turai karatu ko kuma neman arziki, cika wannan burin kan zamo musu abu mai wahalar gaske.
Rayuwa yadda muka tsinci kan ma'anan, akwai Hausawan ba da amma gaskiya ba mu cika ganin su da sakamakon yanayin rayuwar nan. Ana zuwa karatu daga safe zuwa yamma, koko kuma mutum ya tafi aiki haka da sauransu, so kowa ya yi biji ba kamar irin kamara gida rayuwa su ke da gaskiya, so haduwar ma akan yi wahala.
Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Madalla, to ga 'yan Afirka da dama zuwa ƙasarsu ta asali don yin aure ƙalubale ne babba. Misali, shagalin biki mai matuƙar tsada saboda irin kallon da ake musu na masu wadata. Sannan bayan wahalhalun da aka sha, tafiya da amarya Turai shi ma kan zamo wani ƙalubale ga angon wajen samun visa da sauran takardun izinin tafiya da amaryar.
Sunana Khalid Abdullahi, ina da shekara 24, ina sha'awan aure sosai da sosai. Dan gaskiya tun ba wannan shekaran ba ina son yi aure, saboda zama kai kadai ba shi da daɗi. Kowace irin mace dai ina so gaskiya, ko baka ko fara, farance da gajeriya ba, duk ba. ina son anan Turai saboda a Najeriya yanzu sai ka je ka nima mata passport ka nima mata visa sannan kuma a zo a yi maganan aure gaban neman visa su ce ba za su baka ba to amma anan ne abin zai zo ma da sauki abin da za ka kashe a gida wata kin shi za ka kashe maka aure wata anan
yanayin da ya sanya waɗannan samarin da ke zauna a Jamus wadirtar aniyar sama kansu mafita wato na samun matan da za su aura a nan Turan
sunana Alhassan Salisu amma an fi sani na da Dadi Ayo idan na samu mata aure a Turai zan yi aure na da wuri ba tare da na dau tsawon lokaci idan ka aura a Najeriya da wanda ya aura a nan Germany ko in ce nan Turai kowa hakuri ne zai zama da shi ba ma ni ba ina kiran duk wani matashi da yake nan kasar Germany in dai ya samu dama ya aure ba wai sai daga gida ba saboda zaki ga in an yi aure daga gidan ma kawo ta kan zama matsala sai kika an dauki shekara da shekaru matar ba tare da tabo ba amma in kana nan to lafiya lau
to aure dai a ko ina za a yi shi yana da nashi irin kalubalen bisa ga bambancin zamantakewa da al'adun mutane sannan abubuwan da kowane dan adam ke kula da shi wajen zaben abokiyar zama kan bambanta tsakanin mutane
ina son mace wayi wacce zan ganta yar boko wacce in nace yi zaki bari in nace ki bari zaki bari yadda dai ake rayuwar Turai ta ba malama ba ita kuma ba ustazi ba
na Aminu Bature Yakubu amma an fi sani na da Latin ina da shekara 25 gaskiya dai a zamanin nan ni samun kalan mace da nake so na aura abu ne mai wahala saboda ni musulmi ne sannan kuma ina son mace kamar mar'atu saliha zaki ji suna fada mace mai hakuri kenan kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba a kowane irin hali za ta zauna da ni kuma ni ma zan so ta tsakani da Allah
to duk da dai a Turan za a yi zabin abokiyar zaman abubuwan da ake dubawa kusan iri ɗaya ne
sunana Zakariya Adam wanda aka sani da Abba ina da shekara 28 akwai waɗanda suke nuna irin kamar su ce suna son ka ba amma da kun fara mu'amala da su sai ka gano cewa kamar ba wai ainihin san naka suke saboda Allah ba wani abu ne suke kalla a tare da kai kamar kwaɗayin abin duniya a ƙarshen rayuwa wannan yasa muka ji tsoro kaga mun bar su da suka so wannan kuma yasa a matsayin mu nan maza muka duba da hange mu duba mu ga cewa idan Allah ya kaddara ko rashin lafiya tunda aure akan so a yi shi ne na zaman har abada so idan ya zama na cewa baka da wannan abin to ya za a yi zaman takewa ta ci gaba na tsawon lokaci so muna buƙatar ya zama na cewa mun samu macen da wadda take da addini take da al'ada za ta rike mana amana mu zauna da ita lafiya
to gaskiya dai abin da bana so a tattare da mace a matsayin ta na matata to yawanci yanzu a zamanin nan da muke ciki gaskiya shi yake faruwa bana san kina matsayin matata kina cin amana ta a bayan ido na ban sani ba shine abin da bana so amma ko me zamu mu zauna da ke tsakani da Allah shine kawai abin da nake so indai na samu irin wannan ba cin amana babu wani abu ta bayan fage insha Allah zamu zauna har abada ma
a akasarin kasashen Turai akan yi raba daidai a duk sha'anin da ya shafi iyali ta yaya zaman zai kasance tunda tsarin rayuwar Turai ba iri ɗaya bane da na gida Najeriya
bisa al'ada Hausawa namiji shike da nauyin daukar ci sha kuma kuɗin gida da sauran abubuwa na rayuwa amma zan iya yin kamar 70-30 haka in ina 70 da tana 30 in anan na same ta kenan amma in kuma wace ranka daga gida ce ni zan iya na dauke mata
ina son aure da zaki bani dama da zaki bani dama mai soyayya ki ce da ni yau na kawo kudin aure na da na fi sai a kuna
ku kuma abokiyar zama a Jamus dai ya kasance wani abu mai wuyan samu ga matasan a sakamakon ire-iren waɗannan ƙalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta wajen kawo amarya ko iyali Jamus ko da kuwa sun cika ƙa'idojin da aka gindaya ya sa jakadan Najeriya a ƙasar Dr. Yakubu Dado ya ba da tabbacin ɗaukar matakin samo mafita ga matsalar da ke mummunan tasiri ga zamantakewar iyali.
Ko
kowane namiji yana sani ya auri mace mai ilimi saboda ba nan kanshi ba ma saboda ƴaƴansa saboda in ka auri mace mai ilimi kai kanka zaka ji dadi saboda ƴaƴanka da kuma family din ka ma gaba daya
ba ruwa na da kanki kawai dai zan duba addinin ki ne da kuma halinki da kuma tarbiyyar gidanku ni irin macen da nake so ko fara ko baka ko gajeriya ko gunguwa duka
ni mutum ne mai gaskiya kuma ina so a rayuwa ni gaskiya ni abin da nake so mace ta kasance a ce tana da shi ya zama na ce tana da hakuri ko da kai mata ko da kai
Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka a masa garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan don bon a cikin yau
Madalla sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma za mu je kai ga masu sauraro domin amsa kiran wayoyinsu. Za mu fara da ko jihar Kwara a Najeriya. Da muke magana a Kwara. Da muke magana a Kwara dan ba da ake kira da ita ce alamar tarawa 1202. To Madalla da muke magana.
Eh kuna tare da Bello Garba.
To Malam Bello muna
sauraron.
Malam Bello muna sauraron ka.
Eh sai dai yanzu ne na kama ku kuma ban da maudu'in ba.
Maudu'in shine me yasa kuke ganin yawanci kasashe wasu daga kasashen Afrika suke yaki cewa daga kasar da ta musu mulkin mallaka.
To gaskiya idan muka duba irin wannan shugabanni suna mai da kawo mulki mallaka suna mai da mulki kawa na gado ba su son barin mulki musamman ma idan muka duba ga shugaban kasar Kamaru kadiwa gani irin shekarun da ya kusan shekara 40 kuma yana son ya yi ya ko ya zance
to Madalla didda da alama ka saki layin maudu'in to amma dai mun gode da ra'ayin da ka bayyana masu sauraron maudu'in ayu shine shin me kuke ganin yake sawa wasu daga cikin kasashen nahiyar Afrika suke yaki cewa daga kasashen da suke musu mulkin mallaka yanzu bari mu je ga mutum na gaba Kwantagora a Najeriya da wa muke magana a Kwantagora
Ajiya wakina magana da engineer mai gero makari Kwantagora jihar Niger
To engineer muna sauraron ka mai ra'ayinka akan wannan batun
Wato ra'ayina ji a wayan kaman ƴan ƙasa ne musu adalci ba za su yi wani tawaye ko wani zangaran ko ke so yake da mulkin da aka yi musu ba duk wanda aka mallaka yana jin dadin mulki ba zai haka ba wannan adalci ka suna yi ba wai jin dadi bane jin dadi bai sa a wa shugaba wannan girewa aje hawa
na'am to madalla muna godiya yanzu bari mu tafi jihar Kebbi da muke magana a jihar Kebbi
Abdullahi mai zuma Bello a jihar Kebbi Najeriya karamar hukuma Sanga local government
Abdullahi mai zuma barka da shigowa muna sauraron ka kaji maudu'in namu
to shine ai ina kamar wannan mulkin nan da shi da shugabanni na yi rike mulki gangan gan to da wata manufa suke yi ne inda da adalci ga talakawa ai idan ka ga kayan ka talaka alheri shi ke ne baka ba kai ka neman talaka ba
na'am
to dan
to madalla da alama layin naka ya katse bari mu gangara makauci Kebbin wato jihar Sokoto da wa muke magana a jihar Sokoto
ya alhamdulillah Abdul Qadir sarkin hurumi
to Alhaji Abdul Qadir barka da shigowa Mene sai kake ganin wasu kasashen Afrika ke jayewa daga kasashen da suke musu mulkin mallaka?
To dan ne abin da ke kawo hakanan su kasashen da ke rikawa kasashen da suke fa mulki suke jayewa saboda ba su musu adalci. Yanzu idan ka diba Faransa kana ganin duk da kuɗi ba ta da Niger da yana ta ba. Nan kuma duk da sojoji da wasu abubuwa tana nuna sai nata. To ka ga ya kamata a ce ko yaro kamata idan ya girma ka dan ba shi damar ya yi addini. To saboda ba su ba da damar cewa su yi na sai suna ganin su nemi mulkin mallaka. Ka ga kuma ya kamata a ce sun ba su damar sun ci gaba da mulkin su ba tare da sun yi musu shiga shi kola. To yanzu abubuwan suke sa suna jaye ma waɗannan ƙasashen da ke mulkin mallaka.
Na'am, madalla, muna godiya kwarai da wannan ra'ayin naka da ka bayyana. Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Kogi. Da muke magana a jihar Kogi.
Yuniya Lalwa ne daga jihar Kogi.
To, madalla, barka da shigowa, muna sauraron ka.
Barka ka dai. Kaman ƙasashen an ke haɗin kasan rediyo na ɗau iska.
Na'am, to abinda maudu'in ke cewa shine me kuke gani yake sa wasu daga cikin kasashen mu na nahiyar Afirka kan jaye daga kasashen da suka yi musu mulkin mallaka, me yakon a ci gaba da zama tare kika ga suna ɗari-ɗari suna jayewa?
To a turi dai sauƙi ne hakin kai da
ba. To madalla, mun gode, bari mu garzaya jihar Kebbi. Da muke magana a jihar Kebbi.
Hajiya kina magana da Asabe mai fata wuce daga nan jihar Kebbi.
To ya da Asabe, barka da dare, barka da shigowa, muna sauraron ka.
Barkan ku dai. Ni ina ganin abin da ke jawo wannan matsala.
Na'am.
Zaki cewa waɗannan kasashe na Turawa bayan sun mulkin mallaka na shekaru aru-aru yanzu kuma aka dawo ana sakin dukiyar kasashen da suka mulki mallaka. Yanzu zan ba ki misali ke dubi kasar Niger. Shekaran shekaru a kasar Faransa tana hakan Iraniyo a kasar Niger. Niger ba ta yi ta talauci ba, babu kuɗin lantarki, ba famfo, babu jagoranci na gari. Hatta kuɗi ma Niger ba ta bugawa sai Faransa ta yanka.
Na'am.
Kin ga an gudu kenan, ba a ma tsira ba. Har yanzu dai ana ƙarƙashin mulkin na mallaka ɗin kenan.
Na'am, to madalla.
Babu adalci, ba su da adalci ga kasashen da suka mu mulkin mallaka.
To madalla, idan Asabe, muna godiya. Yanzu bari mu tafi jihar Kaduna. Da muke magana a jihar Kaduna, Najeriya. To Haji Bello Sokoto, barka da shigowa cikin shirin, muna sauraron ka. Na'am.
To gaskiya magana, da je gaskiya duka ne, amma yanzu an riga an waye kasashen da tawaro ne Ingila ko Faransa suka an waye, saboda haka abin da aka yi da ta kasa su tiye zuba zai yi wallahi.
Na'am.
Za mu ne ka wannan duk yayin dole sai an gode, za mu ne kudin ci gaba ake samu. Saboda haka abin da aka yi da shekarun duk da za su bai sai zuwa labarin zai yi ba.
Na'am, to madalla. To madalla, Haji Bello Sokoto, da kuma wannan ra'ayi naka ne muka kawo ga ƙarshen ɗaga wayar namu na wannan lokaci. A dakace mu. To madalla, da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya bayyana fargabarsa a yau Talata akan yawan kashe mutane da hukumomin Iran ke yi, inda ya kira ga Jamhuriyar Islama da ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan mutane da suka aikata laifuka. Akwai matukar tashin hankali idan muka ga karuwan yanke hukuncin kisa akan mutane a ƙasar Iran a duk shekara, in ji Tak yana faɗa a wata sanarwa. Ya ce lokaci ya yi da ya kamata Iran ta sauya wannan yawan kisan. A cewar ofishin babban kwamishinan, an ba da rahoton kashe mutane 901 a cikin shekarar 2024, a ciki har da wasu mutane 40 da aka kashe su a cikin mako guda a watan Disamba. Muhimman albarkatun ƙasa da sabunta mai da hankali a kan gabar tekun Atlantic da rashin tasiri da ƙasashen yammacin Afirka, yammacin duniya suke yi a yankin Sahel suna cikin dalilan da ya sa masu sharhi suka yi imani cewa hakan ya sa ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yada zango a jamhuriyar Congo da Najeriya da Chadi da kuma Namibia a ziyarar da yake yi a Afirka a wannan mako. A cikin gwamman shekaru, a duk lokacin da wani babban jami'in diflomasiyyar Beijing zai fara ziyara a nahiyar Afirka, sai masu sharhi sun yi kokarin tantance dalilan da ya sa zai yi wannan ziyara. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta faɗa a yau Talata cewa ta kai samame da wato a yammacin kogin Jordan wadda aka yi wa ƙawanya, ta kuma kashe akalla 'yan bindiga guda uku, kana ta kama wasu 18. Rundunar sojan Isra'ila ta ce wani hari ta sama ya kashe wasu 'yan bindiga guda biyu a ƙauyen Tamon bayan sun buɗe wuta akan rundunar.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakub Makiri da ya tsaya na gabatar da shirin, sai Julie Lawrence Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharifi, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.